بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma tsira da amincin Allah su tabbata ga farin taka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaddari aka yi azumin watan Ramadan da mu lami lafiya, kuma aka kammala shi gaba daya. Sai ga kamar jiya ne muke rubuta darasin muwatta cewar kuma za a tafi hutu sai an kammala azumin watan Ramadana a Asabar ta biyu bayan sallah, za a zo a ci gaba da karatun muwatta. Kuma Ubangiji subhanahu wataala ya amsa du'a'inmu, ya sanya rayuwarmu a kan waɗanda za su halarci wannan karatu. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki, kuma muna roƙon shi da ya sanya mu cikin waɗanda ya ƴanta a wata na Ramadan, kuma ya karɓa mana ibadu da aka gabatar a wannan wata mai tarin albarka. Kuma muna roƙon shi subhanahu wataala ya nuna mana na shekaru baɗaɗɗa, na shekaru masu zuwa. Allah ta'ala kuma ya sanya albarka a rayuwarmu da ta malamanmu da iyayenmu da zuriyarmu baki ɗaya. A jiya juma'a ne muka dawo karatu na wannan shekarar, ma'ana bayan Ramadan kenan. Muka buɗe da karatun tafsiri da muke gabatarwa a wannan masallaci da kenan kwakun zuwa cikin garin Mina. Kuma ga shi yau da safe da izinin Allah ta'ala, dama ana gabatar da darasin muwatta ne Asabar da Lahadi. Kuma da daddare yau za a fara zaura ta aqida, za a karanta kitabu tawhid wanda ake gabatarwa duk bayan wata uku insha Allah ta'ala. Yau za a fara, sannan kuma idan aka kammala za a dawo da karatun risala ranakun Asabar da Litinin insha Allah ta'ala. Allah ta'ala ya da dukkanin karatu sun dawo, muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi tawawa da sifofin shi maɗaukaka, Allah ta'ala ya mana jagora ya mana gambatar. Mafi kyawun abin da mutum zai mai da hankali a kansa, babu abin da ya kai ilimi. Shi ne mafi kyawu, mafi tsafta, mafi dacewa abin da mutum zai fi mai da hankali a kansa, ilimi ta ɓangaren nemo shi da kuma ɓangaren bayar da shi. Ɓangaren nemo shi da ɓangaren bayar da shi, kamar yadda muka yi karatu jiya cikin suratul al-Imran, walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ma kana li basharin an yu'tihi Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibada li min dunillah walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ma kana li basharin, bai taɓa kasancewa ga wani mutum ba a tarihi da aka yi, an yu'tihi Allahu al-kitaba, dan Allah ya ba shi littafi ɗaya kenan, wal hukuma kuma ya ba shi fahimtar wannan littafi ɗin biyu kenan, wan nubuwata kuma Allah ta'ala ya ba shi annabta no kenan uku, sannan shi wannan mutum ya zo ya ce da mutane kunu ibadan li min dunillah, ku kasance bayina ba bayin Allah ba. Babu shi, bai kamata ba, kuma ba a taɓa samu ba, da Allah ta'ala ya ba shi waɗannan, sannan kuma ya mai da bayin Allah ta zama bayin shi. Babu me yake ce da su, walakin kunu rabbaniyyin, cewa yake da su ku kasance malamai na Allah masu aiki da abin da suka sani. Walakin kunu rabbaniyyin, ku kasance malamai na Allah waɗanda suke ɗora mutane a matakin ilimi daga ƙasa zuwa sama, ba daga sama zuwa ƙasa ba, ta hanyoyi kamar haka, bima kuntum tu'allimuna al-kitaba, da abin da ku kasance kuna koyar da mutane na Al-Qur'ani mai girma, wa bima kuntum tadrusun, da kuma abin da ku kasance kuna karantowa. Kaga tu'allimuna kuna karantarwa, tadrusuna kuna karantowa, wannan shine hanyoyin da ake buƙatar mutum ya kasance. Saboda haka babu wani abu a nan gida na duniya da wannan abun ya cancanci ka mayar da zuciyarka, ka mayar da tunani.